Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurara assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 21 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Zahra Ofage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta sake jaddada aniyarta na karar ɗaliban kasar da ke karatu a kasar China. Muna tafe da ƙarin bayani. To kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa guda take domin ku kira ku bayyana mu ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku iya kira ita ce 1-202-205-6-5. Kada a manta sai a saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a zero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga jamhuriyar Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. A yau Juma'a, shugaban kasar Sudan ta Kudu ya rusa gwamnatinsa, inda ya nada madugun adawa Riek Machar a matsayin mataimakin shugaban kasa na farko kwana guda kafin a rantsar da sabuwar gwamnatin haɗin kai. A wata doka da ya sanar, shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudun ya kuma nada Rebecca Nyandang, matar ɗaya daga cikin magabatan ƙasar marigayi John Garang, a matsayin ɗaya daga cikin mataimakin shugaban ƙasar su biyar da suka hada da Machar da Wani Iga da Taban Dengai da wani mutum guda wanda har yanzu ba a bayyana sunansa ba. Har ila yau Kiir ya sanar da wata doka da ta rusa majalisar ministocinsa da kuma majalisar ba da shawara, inda ya nada Tut Galuk Kiew a matsayin mai baiwa shugaban shawara kan tsaro da kuma Mayik Ayi Deng a matsayin minista a ofishin shugaban. A yau Juma'a, kasar Lebanon ta tabbatar da mace ta farko da ta kamu da cutar coronavirus. Matar mai shekaru 45 ta kamu, ta koma ne daga kasar Iran, amma an keɓe ta a asibiti. Ministan kiwon lafiya na Lebanon, Hassan Hamad, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa sun tabbatar da kullar cutar na farko a yau, inda ya ƙara da cewa ana binciken wasu mutum biyu da ake kyautata zaton sun kamu da cutar. Matar da mutanen biyu an keɓe su ne a asibitin gwamnati na Rafiq Hariri da ke Beirut. Matar ta isa Lebanon a jiya Alhamis a wani jirgi da ya tashi daga birnin Qom na Iran. A halin da ake ciki a yau, hukumomin kiwon lafiya na Iran suka ba da rahoton ƙarin mutuwar mutane biyu daga kamuwa da sabuwar cutar ta coronavirus. Kakakin ma'aikatar kiwon lafiya na Iran, Kianush Jahanpour, ya ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar duk suna da alaƙa da Qom, inda wasu tsofaffi biyu na farko waɗanda suka kamu da cutar suka mutu a ranar Larabar da ta gabata. Ya zuwa yanzu an tabbatar da ƙarin mutane 18 da suka kamu da cutar a cikin Iran, ciki har da hudun da suka mutu. A wata sanarwa biyu da suka fitar a lokaci guda a yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ƙungiyar Taliban sun ce za a sanya hannu kan wata yarjejeniya tsakanin Amurka da ƙungiyar Taliban a ranar 29 ga watan Fabrairu, wanda hakan zai kawo ƙarshen yakin Amurka da take yi mafi dadewa a tarihi. Yarjejeniyar ta hada da janye dukkanin sojojin Amurka daga Afghanistan din, saboda tabbacin da ƙungiyar Taliban ta bayar cewa ba za ta kyale a yi amfani da ƙasar Afghanistan don ta'addanci ba, kuma za ta shiga tattaunawar yin sulhu da sauran al'ummar Afghanistan. Sakataren sanarwar da Pompeo ya bayar ta ce nan ba da dadewa ba ne za a fara tattaunawar tsakanin ɓangarorin a Afghanistan, kuma za a gina ta ne akan muhimman matakan sanar da tsagaita wuta na dindindin da kuma makomar siyasar kasar ta Afghanistan a nan gaba. Roger Stone tsohon dan jam'iyyar Republican kuma aminin shugaba Donald Trump zai fara zaman gidan kaso nan da makonni biyu yayin da har yanzu bai yanke hukuncin ko zai daukaka kara ba. Ajiya Alhamis mai shari'a a kotun tarayya dake Washington ta yanke wa Stone daurin shekaru fiye da uku a gidan kaso saboda toshe hanyar binciken majalisa game da katsalandan din Rasha a zaben shugaban kasa na shekarar 2016. Bayan yanke hukuncin, Trump ya soki hukuncin da aka yanke wa Stone din inda ya ce bai dace ba. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ce za a yi komai don gudanar da bincike kan kisan mutane tara a wani yanki na Frankfurt a farkon makon nan. Merkel ta faɗa a jiya Alhamis cewa akwai alamu da yawa da ke nuna cewa wanda ake zargin da aikata laifin yana da aiki ne da aƙidar tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata.
To madalla a gaida Zahra Fajr ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanni mu. Ministar harkokin kasashen ƙetare ta kasar Ghana, Shirley Ayorko Botchwey, ta bayyana yunkurin gwamnatin kasar na tabbatar da kare lafiyar ɗaliban ƙasar da ke karatu a ƙasar China inda ake fama da cutar coronavirus. Wakilinmu Ridwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani.
Da take magana kan kwaso ɗaliban na Ghana daga Boham inda nan ne cutar ta ɓarke, Madam Botchwey ta ce wannan shine zai zama matakin ƙarshe da hukuma za ta ɗauka. Wannan shine matsayin gwamnati daga shawarar ƙwararru na tsaro da kuma aikin likitoci. A fuskan tsaro, shugaban cibiyar yaƙi da bala'o'i da kuma aikin gaugawa, Dr. Ishmael Norman ya tsawata akan yin sake da yadda ake shigowa cikin kasar kasancewa ba a shirya sosai ba. Yace,
in order to do credible situation monitoring, the men and women doing
mu fara sa ido akan masu kula da mu, su ne likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya. Ma'aikatan ma'aikatar ministan kiwon lafiya ya kamata a kula da su. Hali da ma'aikatan da iyalansu ke ciki ya kamata an sani, amma ba shakka ba ai hakan din ba. Kungiyar kiwon lafiya ta Ghana ta ce har yanzu da sauran rena akaba dangane da wannan zanci. Dr. Titus Bayoni, muƙaddashin sakataren ƙungiyar likitocin dangane da ɓarkewar wannan cuta, ina jin muna buƙatar sa kuɗi sosai tare da wayewa mutane kai sosai, kuma duk waɗannan ba mu yi su ba. Abinda kurumki akwai ne tsoro, in har wani ya zo da alaman cutar coronavirus, mutane za su tsorata, ma'aikatan kiwon lafiya za su damu. Hakan kuwa ba abinda zai kawo sai rudani, don shi abinda muke buƙatar yi shine mu wayewa mutane kai. Sai dai wannan mataki da likitoci suka ɗauka bai yi wa iyayen ɗalibai a ƙasar China daɗi ba. Ga abinda wata ke cewa,
and we call on him to resign as he has failed to appreciate the
kuma muna kira gare shi yayi muramus ganin ya gaza gano tsarkakiyar hali da ake ciki na rudani. Mu iyayen waɗannan ɗalibai da ke fake uwa kamata da kyar in iya cin abinci da kyar nake kwana, lallai mun kiɗime. Don haka muna kira ga uban ƙasar shugaba Akufo Addo ya ɗau matakan gaugawa a kawo mana ɗiyanmu gida. Ko ya wannan ɗaliba take ji dangane da wannan zance?
Sunana Zakiya, daliba a Islamic University. Gaskiya a matsayinmu na daliban, mun damu game da irin halin da 'yan uwayenmu ke ciki a ƙasar China, inda kowa ya san cewa cuta da tafi kowane irin cuta yake. Dole ne gwamnati ta kare himma, ta yi abin da zai sa hankalin kowa ya kwanta, shine a kawo 'yan uwanmu gida. Nagode.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
a gaida Ridwana Abbas da kokari yanzu kuma sai mu leka jamhuriyar Niger inda kungiyar Rotab mai bin kaidodin yadda ake gudanar da kasafin kudin kasar ta shirye wani taron wayar da kan al'umma game da sanin haƙƙinsu a matsayin su na yan kasa ga rahoton da wakilar mu Tamar Abari ta aika mana daga damagaram dake jamhuriyar Niger
Ahmadu Musa Konate shine wakilin na Rotab ya ce hakkin ƴan ƙasa ne a basu labari game da tsarin kasafin kuɗi
kowa ya kamata ɗan ƙasa ya zo ya gani ya san kuɗin da wasu karo wasu lanho da duk abin da ya kamata da gwamnati take ɗauka don ka ya san inda ake na ana sa kuɗin kuɗaɗen yanzu shine conference inda muka zo mu yi dan mutane su san irin dépenses inda ake yi da kuɗaɗen nasu ya kamata kaka aka yi wane wuri ne ya kamata a karhaha wane ne ba a yi shine muka zo mu kama mutane duk yanda aka yi abin ga aka rike abin ga budget na wannan shekara na 2020
babban muhimmanci da ƴan ƙasa su san hanyoyin yadda za su sa ido game da kuɗaɗen da suke badawa na haraji domin sanin inda suke shiga
duk wanda ɗan ƙasa wajibi ne gare shi duk kuɗi da kake bada duk abin da ake duk abin da gwamnati take yi tunda mutane ne waɗanda mu muke zaben su mu je mu sa su gaba don su samu su kula da wasu kuɗaɗe da wasu abin ga su samu su yi ayyuka kamar yadda ya kamata abu ne mai muhimmanci sosai ga ɗan ƙasa ya kamata ya san yadda ake yi da kuɗaɗen nan na ƙasa wurin da ake sa su aski ya kamata kun gani misali kaman ilimi ya kamata a zuba kuɗi ciki tunda gashi nan kun gani yanzu muna fuskantar matsaloli iri-iri bisa kan fannin ilimi bisa kan fannin lahiyar jiki to shine ya kamata mutane su gani in yaso kowa ya sani in yaso dan ƙasa dan horakula ya kamata ya san aikin da yake gaban shi dan a samu a kawo gwamnati kun san gwamnati ho in aka ci a barta ita kadai ta yi abin da ta ga dama ya kamata ana dubi ana gani abin da bai in yayi kuskure a samu a gyara
shi kuwa Sadat Iliya dan malam wani dan gwagwarmaya na horakula na MPCR ya ce wannan zai ba talakawa damar fahimtar al'amuran da gwamnati take yi a cikin ƙasa
lalle ba kaso ba talakawa suka saba sanin takameme abinda dokokin kuɗi suka fuskanta kenan dai wannan wata hanya ce wadda ta ƙara ba talakawa makamman bi sau da ƙafa al'amuran da gwamnati take yi a cikin ƙasa wannan ku shine babban amfani in har talaka ya kai a demokrasiya zai rika bi sau da ƙafa abinda gwamnati take yi ina gani ba karamin ci gaba bane ga ƙasa
wasu talakawa sun furta albarkacin bakinsu game da kasafin kuɗin kamar haka
Ana Ibrahim yanda gwamnati take faɗin kasafin kuɗi wanda ake ta budget kuma wanda ƴan majalisu na ƙasashe da deputy suke budget har yanzu mu ƴan ƙasa a yanzu mu wace muke tabbas gashi mun gane kasafin wannan kasafin budget ke wannan sai dai a ce kurin bangaren lahiya an ware mishi kasafi kaza bangaren ilimi kaza bangaren tsaro kaza bangaren kaza kaza
Jamila wallahi kasafin kuɗi muna da ji a radio a tele muna ji ana faɗi amma mu har yanzu ban san ba kan gadan shi
Ziladeni to ina iya cewa na san kasafin kuɗi amma dai ba sani ba wancan tunda ina ji ina gani a tele ana cewa dubtituwa suna session budgeter wanda zama ne wanda suke domin kasafin kuɗi amma dai abin da ban na gane har yanzu shi kasafin kuɗin nan ya ne ne ake yin shi tunda in kuka dauka yanzu kasafin kuɗi na bare da aka yi duka kuɗin a tsaro ya tafi kuma duk da wannan baya hana kowace rana sojojin mu suna rasa rayukan su alhali kuma duka komun mu tahiya yake kenan wanda yake nuna cewa in an sama kuɗin wata hanya yake tahiya
Tamar Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
Baban chakwai Ashe gaskiya tana da dadi Ashe gaskiya tana da dadi
A gaida Tamar Abari masaurare yau fa kofa bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutun da suka sha muku kai amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
Yeah.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Assalamu alaikum, wani akan layi?
Alhaji Kabiru Kaduna Jere.
To Alhaji Kabiru, muna sauraron ka.
Me ra'ayinmu da aka ce za a bada ma?
Yau ranar Juma'a ce, to layi a buɗe ka, kai sai ka ba mu albarkacin bakinka duk abin da kake so.
To a madadina na ɗan Najeriya kuma Kaduna State Kagarko Local Government Jere, ina ba gwamnati shawara dan Allah da Annabi ta ƙara ƙaimi akan tsaro.
To har yanzu dai muna Kaduna
akan tsaro.
Akan
dai ke gaskiya gwamnan Kaduna Muhammad El-Rufai gaskiya na kokari akan tsaro. Ba abin da zamu ce mishi, Allah ya saka mishi da alkhairi.
To mun gode da Kaduna. Har yanzu dai muna Kaduna, wani akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam. Malam, me sunanka?
Sunana Alhaji Musa Ngaru, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillahi, ni yau ina so in yi kira ga bangaren gwamnatin tarayya. Abin da ya danganci shugaban kasa Muhammadu Buhari. Gaskiya muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari, waɗannan mutane suka zagaye shi a matsayin kaban din nan. Ya kamata ya kokari ya kice su, saboda idan muka dauka duk mutumin da ya zabi shugaban kasa Muhammadu Buhari, especially ma talaka dan uwana, ya zabi Buhari domin ya samu sauki ne. Amma kullun abu da tazara yake yi, kwanciya hankali ba kwanciya ba, ka bi hanya a dauke ka, ka je gona a dauke ka. Ga wannan a matsaloli, ga manya-manyan ma da fata shugaban kasa tsakanin mai ba gwamnati shugaban kasa shawara a kan ɓangaren tsaro da su abuke ƙara su samu matsaloli a kan irin wannan. Wai wani irin abu ne irin wannan? Mutane kun tattare shugaban kasa, kun haɗa talakan da suka zaɓe, suka ci wahala a kan shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ya kamata dai gaskiya a gyara. Muna son gwamnatin nan, kuma mu muka yi ta. Da fatan za ku tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To Alhaji Musa, mun gode da ƙoƙari. Har yanzu muna a Kaduna, wani a kan layi?
To a chairman a tsoka lafiya Abdulaziz, barka da aiki.
A gaishe ka, assalamu alaikum, ya kake?
Abdulaziz Adil Toro, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kano, tarayyar Najeriya.
To muna sauraron ka.
To Abdulaziz, zan fara da yi wa ɗan uwanmu mai buga wa shi ne mai kala-kala ta'aziyya da aka mai rasuwa kwanaki. Allah ya bada haƙuri, kuma a gurguje ra'ayi na shi ne cewa a lalle muna ƙara kira ga shi a mai magana da yawan shugaban ƙasa kai ne a Denshina ya sani cewa fa shi Farfesa Ango Abdullahi fa yana da daraja a gurinmu a nan arewa, da ya kira shi kamar janar ne da bai da sojoji. Idan ya tuna abu shi wannan bawan Allah ka lokacin da suke neman mulki, sai da aka kai mai hari a Bauchi, aka so a kashe shi saboda ya ce a zaɓi gwamnatin Buhari. Shi ɗaya da Bauchi an kai mai hari, shi ma mai girma shugaban ƙasa an kai mai hari a nan Kaduna, duk dai saboda muna son su suna so a kawo canji. To mutum ne mai daraja, ci gaba da daraja mana mutumin nan namu Profesa Ango Abdullahi, Allah ya ja mana kwanan da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode da Kaduna, za mu leƙa Maiduguri. Wake kira daga Maiduguri?
Sunana Muhammad Bashir Dambuwa, ina kiran ku daga nan Maiduguri ni tarayya.
To Malam Bashir, salama alaikum. To jama'a, yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Yau ranar Juma'a ce ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutun da suka sha muku kai. Layukanmu a buɗe suke. Lambar da za ku kira ita ce. Alo, salamu alaikum. Malam, kana kira daga ina?
Daga nan Katsina.
To Katsina, gare ka.
Halo?
Halo, muna sauranka. Ni ra'ayinka?
Yawa, ni ra'ayina da nake faru da Allah da Annabi a gamun masari.
Ka kashe malam, ka kashe rediyon, ka kashe rediyon ka.
Bai taimaka da Allah da Annabi, barayi sun addabe mu na ƙarmu, sun je sun bubbuge mata jiya, sun yi lalata da su. sun kwale su busa hanya ma haka yi ne muke roƙon gwamnati dan Allah da Annabi ya taimaka biyo mu da rahama dan Allah da Annabi ya taimaka samu saukin wannan al'amari.
Yaushe ne wannan al'amari ya faru?
Wallahi jiya da daddare aka yaba mu.
To Allah ya sawaka kuma Allah ya taimaka ya kiyaye wannan abuwa da ke faruwa. Assalamu alaikum, wani akan layi?
Nasiru daga Tawa.
Malam Nasiru daga Tawa, jamhuriyar Nijar, gare ka?
Zakiru nan da garin Tawa ba.
To Malam Zakiru, muna sauraron ka.
Game da abin da ka gudana na Nijeriya ko?
Muna jin ka.
Azumi ta faɗe ne ka fita ai ba wai a ce wata jaha ba ko da sauran su. Mai girma shugaban kasa da Allah ya taimaka ya buɗe mana godon mu ya yi bisa da ɗanɗan da ake ciki yanzu saboda ga komi ya rikice ba wani kabejin da ana rikice ba wani abubuwa da ya bi sun lalace wallahi ba tsaro ba wani tsarukan kuɗi ba wani komi Allah ya taimaka a buɗe mana.
To
muna dan gudanar da an kasuwancin mu yadda ya kamata muna samun wata abu.
To
mutum mai girma shugaban kasa Rabina ya taimaka mata gudanar da wannan.
To mun gode Allah ya sa shugaba Muhammadu Buhari ji wannan kiran naka. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ni ne Umar Hadi Gadiyo din Kadi Nigeria.
To salamu alaikum gare ka.
Alaikum salam. Yau ina so in yi bayani akan ku biyo ya wato to da Allah ku yi kokari ku ainihin samu gidajen rediyo nan a gare mu kamar Beacon ko kuma Ekuti to ainihin rika jona mun kiyayen ku domin gaskiya mun dogara da ku sosai kuma sannan muna samun matsala wajen samu ku a wasu rediyoyi da haka da Allah ku taimaka mana ku rika jona mana kiyayen ku da wannan gidajen rediyoyi ko kuma da TV wanda za mu rika sauraron ku kiyayen ku domin mu kara jin ku sosai kuma mu kara amfana wannan TV abin da nake son in koka da Allah da fatar zance kula game da wannan kiyawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. To mun gode kwarai matuka madalluka muka kawo da madalla da haka muka kawo karshen daukar wayoyinku. Muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa. Masu sauraro kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo mu annan yana cewa karfe 3 na yamma da minti 54. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta shirya tsaf domin tarbar gasar cin kofin kallon kafa na nahiyar Afirka na masu takale da a cikin gidanmu na nahiyar Afirka wanda ake kira a dunkule shan har ma an gudanar da zaben rukuni-rukuni a birnin Yaounde. Malam Zakari mai bibiyan al'amuran kallon kafa ne na nahiyar Afirka ga tsokacin da ya mini
an bayyana wa jama'a da suka halarci taron na jadawalin kasashen da zasu fafata da juna an bayyana wa al'umma kasashe 16 kowace kasa na da nata rukunin da akwai wato rukunai har zuwa 4. To rukunin da ya fi daukan hankulan mutane shine rukunin A inda ake samu kasar Kamaru, ake samu Zimbabwe, ake samu Mali, ake samu kuma Burkina Faso. Kun san Kamaru ita data fafata kasarta wato zata takale da ne a kasarta kuma farkon wasa za yi shi da ranar 4 ga watan Afrilu da Kamaru za ta kasare ni da ainihin kasar ta Zimbabwe ba kuma da akwai kasar Mali da za ta buga kwallo da kasar ta Burkina Faso duk da cewa dai kasar Mali ita ce Morocco ta ba wa kashi a 2018 yayin da aka yi wasan karshe inda Morocco ita ce wannan kambun kofin na 2018 duk da cewa dai al'umma su halarci babban wato filin wasanni na motsa jiki wato babban katafaren filin motsa jiki na ya wunde inda kuma mutane gaskiya suka yaba gami da wannan taron da aka yi. Kamaru ana gani ita ce kan gaba domin za ta buga wannan gasar ne a gidanta, duba da cewa kasar Kamaru ta iya kokarinta, ta nuna kokarinta wajen wato gine-gine sabbin filaye, domin ita kasar Kamaru za ta fafata ne a filin wasa da ke da suna Ahmadu Ahidjo, wato Stade Ahmadu Ahidjo kenan, bayan kuma da akwai filin wasa na Shafuma a Duwala, bayan haka kuma da akwai na Bafusam da dai shauransu, ba sai na gaya muku ba. Kamaru ta kore ta iya kokarinta ta wannan fannin, haka kuma hanyoyi an sabunta su, an gaggyara su hotel da dai shauransu, asibitoci da shauransu. Shi kanshi shugaban hukumar na wasan kwallon kafa ta nahiyar Afrika Ahmad Ahmad ya jagoranci wannan taron, da kuma Prime Minister kasar Kamaru John Gute da ministan wasanni Narcisse Muele Kombi. An samu kuma halartar tsofin wasan kwallon kafa da kasar Kamaru, musamman dai kaman Rigobert Son Bahana, inda ya nuna farin ciki sa kuma yace Kamaru kamata Kamaru ta yi taka tsantsan, da duk da sani cewa dai tana wasa a gidanta ne, amma ta yi hankali. Amma kuma yace ɗan wasan kwallon kafa ta kasar Kamaru sanannu ne, an san su, sun jima suna fafatawa tare domin an lura da su a wasannin sada zumunta da aka yi, kuma da shauran wasannin da ba su samu nasara ba. Amma duk da cewa dai ita kasar ta Mali kasa ce da aka santa cewa tana da wato karfi, da wasu kasashe a cikin wato wannan rukunin kamar kasar ta Morocco da ta mai dauke da kambun wannan kofin da ta samu nasara a 2018 da ta karbi bakoncin gasar, sai kuma ainihin kasar ta Libya wacce ta samu wata kicinta ne sakamakon janyewar an yi kasar Tunisia. Shi yasa ita kasar Libya aka samu ta daga cikin wato kasashen da za su shiga wannan gasar, kamar da cewa kasar Niger ita ma tana taka rawar gani ta wani bangare, domin idan ba ku manta ba a wasan samun tikiti ta duke kasar Cote d'Ivoire har su biyu a gidanta da kuma a waje. Wannan shine a takaice abin da zan iya fada
a halin yanzu. Dai wannan gasar ita ce za ta zamto zakaran gwajin tafi na gasar cin kofin kwallon kafa na zakarun nahiyar Afirka, wanda gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru za ta karba a shekara 2021. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madal a gaida Muhammad da Awal Garba. Yanzu kuma ga Zahra Fage da ta rawaita takaitattun labaran duniya.
A yau Juma'a, shugaban kasar Sudan ta Kudu ya rusa gwamnatinsa, inda ya nada madugun adawa Riek Machar a matsayin mataimakin shugaban kasa na farko, kwana guda kafin a rantsar da sabuwar gwamnatin haɗin kai. Har ila yau shugaban kasar ya sanar da wata doka da ta rusa majalisar ministocinsa da kuma majalisar bada shawara. A yau Juma'a, kasar Lebanon ta tabbatar da mace ta farko da ta kamu da cutar coronavirus. Matar mai shekaru 45 ta koma kasar ne daga kasar Iran, amma an keɓe ta a asibiti.
To masu saurara, baki daya abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirin. Yanzu a madadin Zahra Ofagir ta yana gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da hada shirin da Bad Omani, da injin namu Tony Poldak, ni na Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.